بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Oktoba shekara miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 25 cikin jerin darussa daga lissafin ma'alimus sunnah nabawiyya wanda Sheikh Salih ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara khulasa na abin da yake cikin tafai guda 14 daga cikin ummatu kutubus sunna Allah ya saka mishi alkhairi wannan karatu muna mishi take da taqribus sunna baina yadayil umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama izuwa ga al'ummarsa Allah ya sa mu dace zamu tashi kai tsaye a lamba hadisi na 98 inda mallan ya fara mana magana a cikin kitabul imani bil yawmil akhir yana magana akan ashratus sa'a alamomin tashin alkiyama ya kawo mana wasu hadisai wadanda suke karkashin babun da yake kira da suna jima'u ijmalu ashratus sa'a wannan ne inda mallan yake cewa ana abdullahi ibn amrin qala hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadithan lam ansahu ba'd sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا وانا حديثي الإمام مسلم نيروي توش كما يدام علي مش رمزي ألم بحديثي ندبو بيور داري ترى دار بإن دايا أتكيشي إمام مسلم يكيشي وا أن عبد الله بن عمرين daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Abdullahi dan Amr dan As qala yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadithan lam ansahu ba'd na haddace wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har yanzu ban manta shi ba yace sami'tu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa inna awwalal ayati khurujan lalle daya daga cikin manyan alamomi wadanda za su bayyana na tashin alkiyama a cikin su akwai khuruj tulu'u shamsi min maghribiha fitowar rana daga mafadarta wa khurujid dabbati 'alan nas da kuma fitowar dabba zuwa ga mutane duhan da hantsi wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha yace cikin biyin nan duk wacce ta rigayi yar uwarta fal ukhra ala ithriha qariban to daya tana nan biye da ita nan kusa wato in ma rana ce ta fara bayyana ta yamma kafin fitowar dabbar ko kuma dabba ce ta fara bayyana kafin fitowar rana ta yammacinta to daya dai ba da jimawa ba ita ma za ta bayyana wannan hadisi kamar da muka ambata Imam Muslim ne ya ruwaito shi to wannan magana ta khurujud dabba 'alan nas fitowar dabba zuwa ga mutane lafazin addabba asalin shi yana nufin duk wani abu mai rai ana ce mishi addabba wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala llahi rizquha idan kuma aka fada da urfi na fiqhu to dabba ana nufin wato halittu wanda yake amfani da su wajen yin ibadoji irin ainihin wato abin da ke da alaka da dabbobin ni'ima raquma da shanu da tumaki da awaki ko dabbobi wanda yake amfani da su a matsayin dukiya irin da wakai da makamantansu amma a wannan ya zo ne da wata ma'ana ta musamman da ga malamai suka yi sabani wajen fassara me ake nufi da wannan dabba ishara zuwa ga fadin Allah da yake fadi a cikin suratul naml وإذا وقال قول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس أو إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الإمام ابن كثير يكي تشيوا هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله. wannan dabba za ta fito ne karshen duniya lokacin da mutane suka lalace suka daina aiki da umarnin Allah yace wa tabdilihim ad-din al-haq lokacin da za a canza addini na gaskiya a kuma ana yin addinin da ba na gaskiya ba wajen fassara wace irin dabba ce sai suka kawo maganganu guda hudu da malamai suka yi ko dai ya zama fasilatu naqati salih wannan dabba iya ce ga naqatu salihu wannan naqa da Allah ya fitar da annabi salihu ita a matsayin mu'jizar sa wanda take shanye ruwa din nan an ce sun kashe ta tana da ciki to wannan diyar ta tace za ta fito daga cikin uwar ta bayyana a duniya daya daga cikin zantuka kenan dayan kuma shine cewa a dabban nan al-jassasa ce Al-jassasa wata dabba ce wanda kamar yadda muka ji a darasi ne da ya gabata batu akan dujal da Ibnu Sayyad bamu zo batu akan jassasa ba shi saba mai itiradi zuwa gare ta ba akwai hadisin sahabi Tamim Ibnu Aus al-Dari wanda yana cikin sahih Muslim shi ma Tamim sun yi tafiya a jirgin ruwa ya fashe musu ruwa ya gudu da su igiyar ruwa ta kai su wani tsibiri to wannan tsibirin ne suka ga wata katotuwar dabba mai yawan gashi gargasa tana daura akan wani turke mai yawa kuma wannan dabba tana magana kuma wannan dabba ta yi musu magana ta tambaye su daga ina suke suka ba ta labarin daga inda suke ta tambaye su ko ai ko annabin karshen zamani suka ce ai Musa babban shi ne ma shine sai tai musu labarin cewa za ta fito karshen duniya za ta yi kaza mu zo hadisin a gaba insha Allah kuma da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya gaskata su kuma yazo zai bada labarin ma da kanshi sai ya hangi Tamim ad-Dari a cikin taro sai ya ce ma Tamim ka fito ka zo ka bada labarin da kanka wannan hadisi ne sananne ana ce mishi hadisul jassasa to wasu suka ce wannan dabba ce za ta fito wasu kuma suna ganin jassasa nan ita ce ma dujal wallahu a'lam na uku kuma a cikin maganganun da aka yi dogaro da maganganun wasu sahabbai musamman fassaran Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin littafin wato tafsiri na Ibn Jarir da tafsiri na Ibn Abi Hatim da littafin tarihi na Ibn Kathir cewa wata macijiya ce katotuwa za ta fito daga jikin Ka'aba ana cikin dawafi kawai rana a tsaka za a tsinkaye wannan macijiya a jikin Ka'aba katotuwa nesa mutane hankalinsu ya tashi wannan macijiya kuma za ta dosa yi mutane magana tana nuna tana cewa wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan fassara ta uku kenan fassara ta hudu kuma cewa wannan ainihin wato a dabba wani mutum ne wanda zai bayyana shi ma a kasar Makka mai yawan gashi a kansa da gemunsa wanda yake girgiza kai wannan gashin da ke jikin shi zai dinga tsinkewa yana fita kuma zai dinga yi mutane rubutu a jikin goshin su kafirun mu'minun ko sa'idun shaqiyun ko makamanta haka duk waɗannan labarai da suna nan da yawa a cikin kutub wanda suke magana akan alfitan wal malahim wanda suke magana akan ashratus sa'a na so wanto mana da wani littafi na sahihu ashratus sa'a domin akwai su da yawa akwai alfitan wal malahim na Baqi ibn Makhlad akwai na Ibn Waddah akwai na Ibn Abi Asim akwai na Ibn Abdul Bari al-Zikar fi at-tadhkira fi akhbar al-akhirati fi akhbar al-mauta wal-akhira na Ibn Abdul Bari akwai su da yawa wasu suna cike da labarai wanda suke basu inganta ba a hadisance wasu kuma su yi kokarin su tace a tashi Ibn Kathirin a cikin al-Bilad wannan haya can karshe kamar yadda muka ambata a baya yau kokarin ya kawo da dama daga cikin su waɗannan fitintunu ne waɗanda abinda yake so da mumini ya yi imani da su kuma ya tsoraci faruwar su kuma ya gujewa cewa su faru ya addu'a Allah ma kada ya riskar da shi zuwa gare su kamar da cikin hadisin Abu Dauda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wani ku zai ga dujal abinda nake umarta shi shine ya gudu ya tsira da imanin sa kar kai fatan ka ga waɗannan ainihin wato tashin hankali Allah ka tsare to wannan kenan sai malam yake cewa wa an Huzaifah ibn Asid al-Ghifari kala ittala annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama alaina wa nahnu natadhakar wannan sahabi mai suna Huzaifah ibn Asid al-Ghifari dan garin su Abu Dharrin ne yana daga cikin ahlus suffa wato wadannan talakawa masu kwana a masallaci yana daga cikin da suke malami sallallahu alaihi wasallam baya'a a bai'atul ridwan wato a lokacin da aka yi bai'a a hanyar Makka kenan ta Hudaybiya ya rasu shekara ta 42 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisi yana cikin sahih muslim wannan sahabi yake cewa itala annabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya fito wata rana sai ya gamu muna tattaunawa fa qala yace ma tadhakaruna tattaunawa me kuke yi qalu suka ce nadhkuru sa'a muna labarin lahira kaga su sahabbai sun zauna haka suke yi labarin fiqhu ko tadabburi akan ayoyin alqur'ani ko labarin lahira ko ni'imar musulunci ko jihadi wato labarin su ba irin namu ne na labarin fira tattalin arziki siyasa wasanni noma da kiwo auratayya sababbin mu'amaloli da cinikayya sababbin samfurin wayoyi da motoci da kwamfutoci da atamfofi duk wannan baya cikin abin da su suke tattaunawa tattaunawa abin da zai kare su a imanin su ko ya gyara musu makomar su ko ya taimake su akan fahimtar addinin su dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya gansu suna labarin lahira da baka je wata majalisa ka fara labarin mutuwa da Allah ka kubata mana abin nan kar muna zaman ba za ka lokaci mana da hankali ba za a yi dake wannan labarin qalu suka ce nadhkuru sa'a qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashara ayati nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai faufau alqiyama ba za ta tsaya ba har sai kun ga gabaninta sai kun ga ainihin ayoyi guda goma ba da dan juyo fanka na da Allah tana abin nan don abin to juya ta kan mutane da mutane shi kawai yace har sai kun ga ayoyi guda goma manya yake ishara nan manyan ayoyi guda goma qalu suka ce fa zakara dukhana sai ambaci wani hayaki wanda zai taso ya rufe duniya wadda jala da dujal wadda bata da dabbatul ardi din nan wa tulu ash-shamsi min maghribiha da fitowar rana daga mafadarta wa nuzula isa ibn maryama sallallahu alaihi wasallam da saukar isa dan maryamu alaihi salam wa ya'juja wa ma'juja da ya'juju da ma'juju wa thalathata khusufin da kisfewar rana har sau uku khasfun bil mashriq afwan da girgiza khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab wasu malamai suna ganin wannan kisfewar wata ne wasu kuma suka ce a girgizar kasa ne da bala'i wa akhiru zalika na karshen ababen da zai faru narun takhruj min al yamani wata wato wuta da za ta fito a kasar Yaman ta turudun nasa ila mahshari tana kore mutane zuwa ga filin tashin alkiyama za ta yi tabbin mutane suna gudu har sai sun taru a kasar da anan ne za a yi tashin alkiyama wani ilba as-sulami qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu illa ala husalatin nas yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan husala al-husala shine ar-radi'u lalatattun mutane makaskanta marasa daraja marasa imani marasa mutunci marasa sanin ya kamata sai sun kare gabaki daya kamar da riwaya Bukhari take cewa Allah zai ta dauke salihan bayi daya bayan daya sai an wayi gari hatta yuqi ala husalatin minan nas sai ya zama waɗanda za su saura kawai su ne mutane marasa daraja marasa mutunci Nabi ya ce fa alaihim taqumus sa'a to waɗannan su ne mutuwar su shine hura kaho ba za su mutu mutuwa ga magari ba su ne zai a cikin riwaya Abu Dawud da muke ce ta ma gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine za su wayi gari suna yin suna meeting wato suna sexual activity akan hanya akan titi kamar yadda dabbobi suke yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai hankalin cikin su shine wanda zai ga waɗannan masu yin barnan yace musu me zai hana ku dan koma gefe kun tara hanya ya ba su shawara cewa su koma gefe mana sai abinda za su to wannan shine mai hankali a cikin su Allah ka dare. Wannan riwaya kuma al-Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi shine fidda ta a cikin littafin sa wato al-Mustadrak al-Sayyani kuma isnadin ta sahihi. A cikin cikakkiyar riwaya ta wannan hadisin wanda ke cikin sunan ta Imam Abu Dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan Abdullahi dan wato riwaya kwatankwacin wannan dan za ta zama shahidi ne gare shi. Annabi ne ya ce wa Abdullahi dan Amr dan As ya Abdullahi ibn Amr ma bika ya Abdullahi ibn Amr idza baqita fi husalatin minan nas ya kake tsammanin rayuwarka ya kai Abdullahi in ka waye gari a cikin tarin mutane marasa arziki marasa daraja yace qad marujat uhuduhum alqawrin su ya riga ya lalace ba su da alqawari wa amanatuhum haka nan babu ba su da amana wato daga cikin alamar lalacewar mutane shine rasa alqawari a cikin su da amana duk wani alqawarin da aka yi da mutanen wannan zamani za su karya shi an ba su alqawarin shugabanci a ba su alƙawarin muƙami, alƙawarin aure, alƙawarin wata zumunta, alƙawarin wata yarjejeniya ta makwabtaka, alƙawarin wata yarjejeniya ta ciniki, to sai sun wulaƙanta wannan alƙawari. An ba su amana, amanar aure, amanar dukiyar marayu, amanar shugabanci, amanar ilimi, amanar ajiya, amanar komai da ka ba su, sai sun ci mutuncin wannan amanar. Wannan shine alamar lalacewar zamani ta taho fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wakhtalafu annabi yace kuma suka samu sabani shine dayan alamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alama guda uku kenan karya alƙawari cin amana da sabanin ra'ayoyi a cikin addini sai annabi ya kai ce wakhtalafu fashabbaka asabi annabi sai da al-Imam al-Bukhari har babu yayi da wannan gabar babu man shabbaka asabihu annabi yanda haka yake sai suka yi sabani wato sabanin mai yawa nuni zuwa ga halaccin kana magana ka dinga nuna alama da hannunka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi yaya kake ganin idan haka ta waye gidi lalamur dan asiyar sama amsa da zai bayi sai annabi ya ce mashi to abin da za ka yi a lokacin shine fa'atani bi quwaisatika ka damu da asalin damuwarka kawai wanda za ka tsira da ita yace wahjur kullat turuq wal firaq ka guje da duk wata kungiya da duk wata tafiya da duk wani tsare-tsare na lalacewa to guje mushi ka damu da abinda kawai shine damuwarka ibadarka iyalanka mutuncinka makomarka addininka ka damu da abinda dai ka san zai maka amfani kasuwancinka nomanka ki wanda ka san cewa to wannan ya da amfani to ka damu da shi amma do ta hayaniya ka kafa tabbacin ta wannan hadisi na ji lokacin aiki da shi ayi yanzu ayi yanda muke rayuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce fashabbaka asabi'a wannan ita ce riwaya Abu Dawud a riwayan al-Imam Abu Dawud har ila yau da Ibn Majah nabi yake cewa yushaku an ya'ti zamanun yugharbalun nasu gharbalatan ana nan wani zamani zai zo wanda za a dinga tace mutane tacewa wato ana ta zubarwa ana tace masu kyan ana kai su makabarta ana boyewa yadda ka san kasa rariya kana tace yashi ko kasa ko gari ko tankade ko wanda mata suke annabi yake cewa watabqa husalatun minan nas in an gama tacewa gabaki daya duk wani mai amfani ya fadi ya mutu sai zama saura mutane marasa daraja su kadai a duniya ko kuma alal aqalli a ce su ne suke mafi yawa ta yadda zai zama masu kirkin ƴan kaɗan ne za su zama insignificant number da aka ba su san da komai ba wato wannan hadisan mu da muke rayuwa wannan zamanin wata kila don da su rayu a zamanin da yazo a bayan mu za su fi fahimta su fiye da magabata don magabatan mu ba su ga waɗannan ababen yadda muka ga su ko da shekara 50 baya ne nan ko 100 ko 200 da baka karanta tarihin al'ummar ko kaga wasu al'amura da suka rubuta
za ka ga lalle zamanin ya bambanta da namu din nan kuma za ka ga wadannan abubuwan kusan ka ce wasu daga cikin su sun tabbaku a zamanin da muke rayuwa sai mai fatan Allah wa kisa ta'ala ya sa mu tsira ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya tsare wannan ke malam ya sake cewa ana Abdullahi ibn Amr qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalal ayati khurujan tulu'u ash-shamsi min maghribiha sayyidina Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa ya dashi da mahaifinsa ya sake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naji annabi na fadan inna awwalal ayati khurujan lalle farkon ayoyin da za su fito tulu'u ash-shamsi min maghribiha shine fitowar rana daga mafadarta wa khurujid dabbati duhan da fitowar wannan dabba da hantsi fa ayyatuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ifriha ala asriha wannan kamar wanda muka ji ne ko to sai sayyidina abdullahi dan as sai ya sharhi wannan hadisi thumma qala abdullah sannan sai abdullahi yace wa kana yaqra'ul kutuba ne riwaya yake cewa sayyidina abdullahi dan as ya kasance yana karanta littattafai mabambanta ishara zuwa ga cewa yana da ilimi na littattafan ahlul kitabi da suka gabata wanda a cikin su kuma akwai ire-iren waɗannan labarai wa azunnu ulaha yace abla yace ina tsammanin wanda za ta fara fitowa khurujan wajen fitowa tulu ash-shamsi min maghribiha shine a wayi gari rana ta fito daga yamma wannan system din da aka sani na rana kullun ta fito ta gabas ta fadi yamma ta fito ta gabas ta fadi yamma tunda aka halarci duniya a haka yake za wayi gari wata rana kawai sai a ganta ta fito gari ya waye maimakon ta fito da gabas sai a ganta fito ta yamma wazalika annaha kullama gharabat atattahatal arshi malam Abdullahi dan As radiyallahu anhu annabi yake cewa yadda sunnar rana take shine kullun idan ta fadi tana faduwa ne ta tafi karkashin al'arshin Allah fasajadat sai ta je ta gaishe da Allah ce sujuda wasta'adhanat fir ruju'i ta nemi izinin Allah akan a bata dama ta koma ta ci gaba da aikin ta na fitowa ga mutane fa udhina laha fir ruju'i sai a bata dama a ce ki fita ki tafi ki fito hatta idza badalillahi an tatlu'a min maghribi to randa Allah ya kaddara randa Allah ya nufa wanda Allah ya ga daman ta fito ta yamma din fa'alat kama kanat taf'al ranan da ta gaishe da Allah yadda ta saba yi bayan ta fadi yace atattahatal arshi fasadat fasta'adhan fi ruji sai ta tafi kasan al arshi ta je ta nemi izini bayan ta gaida Allah cewa a bata dama ta koma falam yuradda alaiha shay'un ranan ba za a amsa mata da komai ba sai a rabu da ita thumma tasta'dhinu fi ruju'i fala yuraddu 'alayha shay. Sannan rana ta ƙara roƙon Allah cewa ya Allah a bani dama na sake komawa. Fala yu'zanu laha fala tusta'dhinu fala thumma tasta'dhinu fala yuraddu 'alayha shay. Aya kada ita har kafa uku. Hatta idza dhahaba min al-layli ma sha Allahu an yarhaba. Sai zama kenan yanzu koda an ce ta taho ta yi da cike. Ta bata auye ta saba a wannan wuri take tsugura tana jiran sakon Allah sai dare ya raba iya abin da Allah ya so wa arafat annahu in udhina laha fir ruju'i lam tudrikil mashriqa ta san cewa kuma in an ce mata tashi ki koma to yanzu ba ta riski mafitar rana a daidai sanda asubahi ke yi gari ya waye ba qala ta ce rabbi ma ab'adal mashriqi ya Allah ubangijina ba shakka mafitata ta yi min nisa malli bin nasi yaya zan yi da mutane buƙatar su zuwa ga wannan rana hatta idza sara al-ufuqu ka annahu tawqun ista'dhanat fi ruju'i sai an wayi gari daidai lokacin da zai zama al-ufuq wato space sararin samaniya ya zama kamar wani abu dan kewaye haka ya zama kankani duddugu ya lillaba ko ina inda za ta bin ya zama surawun dan kankanin waje kaman tsauka shine kaman warwaro ko munduwa ista'dhanat fi ruju'i sai ta ƙara dai neman izinin Allah cewa ya Allah a bani dama na koma ko da dai a makare ne fa yuqalu laha sai a ce mata min makaniki fatul'i ki fito daga nan yamma inda kike ba sai kin koma ta gabas ba yau ki fito musu ta yamma to kuma dole ta ji umarnin Allah fa tala'at 'alan nasi min maghribiha shine za a wayi gari kawai lokacin da ya kamata a garana ta gabas to sai a ganta ta fito ta yamma thumma tala abdullahi hadhihi al-ayata sayyidina abdullahi dan as sai karanta wannan aya cikin suratul an'am fadin Allah yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la tanfa'u nafsan imanuha lam takun la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wato fadin Allah hal yanzuruna illa an ya'ti malaikatu aw ya'tiya an ta'ti malaikatu aw
ya'tiya Allah
ina zuwa
aw ya'tiya rabbuka
yawwa hal yanzuruna illa an ya'tihul malaikatu an ta'tihul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko to sanan sai yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira Allah yace hal yanzuruna shin su kafirai me suke jira ne illa an ya'tiyahu an ta'tihul malaikatu suna jira ne sai sun ga malaiku sai tashin alkiyama yazo sanan zasu saluda aw ya'tiya rabbuka ko kuma Allah ubangiji yazo da kansa ma'ana Allah na da siffar zuwa kenan ranar alkiyama aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko ku suna jiran wani sashi na alaman tashin alkiyama ne yazo musu shine daga cikin sashin shine yauma ya'ti ba'du ayati rabbika ranan fa da wani sashi na alamun tashin alkiyama cikin ayoyin ubangiji zasu zo muka la yanfa'u nafsan imanu lam takun amarat min qabl to duk wanda bai imani kafin nan ba dan yanzu ya ga rana ta fito ta yamma ko ya ga dujal ko ya ga dabbatul ardi ko ya ga kaza sai ya ce yanzu nayi imani wannan imanin ba zai mai amfani ba ya makara aw kasabat fi imaniha khairan ai wato la yanfa'u nafsan imanuha lam taksu fi khaira kama lam yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl da wanda bai imani ba sai lokacin da wanda kuma yayi imani fil jumla amma aikace bai yi aikin kwarai ba to wadannan duka imanin da zasu yi a wannan lokaci amma kar ba zai musu amfani ba Allah ka tsare mu wannan shi ma Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi da isnadi wanda yake ala shartu shaykhaini kuma Zahabi ya dace da al-Hafiz ibnu abinna wato Hakim an-Naisaburi akan wannan ingantawa wannan hadisi yana nuna fassarar da wannan sahabi yema fitowar rana daga yamma mai bada labari ya ce ya kasance shi wannan sahabi yana karanta da tafai na mutanen da to yayi a can ne ya karanta wannan sharhi da ƙarin bayani shi sa yayi maza yakan da garki ya faɗa mana wannan amma kuma cikin sai Muslim zaka samu riwayoyi da suke sheda zuwa ga kwatankwacin wannan riwaya kuma zamu ji wasu su a gaba insha Allah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yumtaran nasu mataran la tukinnu minhu buyutul madari ولا تكن منه بيوتا الا ولا تكن منه الا بيوت الشعر يجي لا يتقوم الساعه القيامه بات تاشي با حتى يمطر الناس مطر سان يو متاني روا ما ماكو روا لا تكن منه بيوت المدري gidajen da suke almadar wato sune gidaje wanda ake ginawa da ƙasa ko siminti ko makamantansu sune gidajen alƙarya to wannan gidajen alƙarya ba za su suturta mutane daga wannan ruwan ba shine ma'anar tukinnu tukinnu daga kanna yukinnu shi sake cewa waja'alna ala qulubihim akinnatan ay fitran wa hijaban an yafqahu da haka duk abin da zai lulluba wani ko ya zama mishi makari to ana ce mishi abin nan kinana ko akinna shine jam'in shi kenan kaman can da Allah yake cewa wala junaha alaykum fima arattum bihi min khidmatin nisa'i aw aknantum ay akhfaytum fi anfusikum, irin shine kuma ka annahunna bidun me yake cewa ne bidun maknun go ay bidun abun boyewa maknun wanda makhfiyun ko mahjubun, daga nan ake ce ma abinda mutane suke sawa kansu al-kunya baban wani ko mamar wanci ay allazi yukhfa bihi al-ism, mun gani abin da yake cewa mutum a boye sunan shi ta ce mata al-kunya, shi sa kuma ake ce ma matar da sirka dota illo ake ce mata kanna dan takan boyi ga gatari mata aure ce a gidanka tayi ma kana ci da ita amma kuma takan boyi gare ka sirkar ka matar danka ita ake ce ma kanna ko, to duka daga lafazin abin nan wannan asalin masdarin kinana, to abin da ake nufi da wato yawan ruwan zai kai mamakon ruwa ishara zuwa ga yawaitar ambaliya, har ya zama gidaje da ake yin su don su tara sanyi da ruwa da iska da kura da sauransu a waye gari ba sa iya tara mutane daga ruwan nan ko dai saboda ruwan ya narka gidajen, gidaje ne na laka ruwa ya musu yawa ya narka su, ko saboda ambaliya ta zo ta cinye gidajen ta shiga cikin gidajen, ga su dai gidaje ne masu kyau wanda idan yawan ruwa ba zai narka su kamar mafiyan gidajen da ake da birane, amma kuma sai ruwa ya cika rafuka har ya zo sai ya tare su ya tara mutane a cikin garuruwan kamar yadda yake faruwa yanzu gashi nan muna gani aikace alamar tashi har kiyama ne ya wuce ambaliya, in ku tuna kowa cikin darasin mu ambaci irin ambaliyan da ake har yanzu ana ta ambaliya ruwa a wasu garuruwa yankin kasar kogi yankin jihar abin nan Yobe jihar Jigawa ko abin mamaki ma ruwan wasu ma ba anan garuruwa kai ruwan ba na wasu kasashe ne gangaraye je cika musu garuruwa, to ji yana daga cikin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tukinnu minhu illa biyuti sha'ab, babu abin da zai tsira daga wannan ruwan sai gidaje wanda za a yi na rumfuna, kuma kaga shi ne abin da yake a IDP camp inda ake tsugunar da wanda ruwa ya halakar da su gidajen su, shi ne abin da Annabi yake ishara gidajen rumfa gidajen da za a yi na leda gidajen da za a yi wanda suke na tampon shine malam buyuti sha'ab, ko mun gani kaga a asali su ne gidaje marasa karfin da ake ganin kawai ba su tabbata ba, amma an shiga wahalar ruwan to su ne kuma matsiratan mutane, to muna ƙara addu'a da cewa Allah Ubangiji ya yaye ma 'yan uwanmu musulmai da sauran al'umma wanda suke cikin wannan bala'i, Allah ya sa bai musu kafara asarar da suka yi ta dukiyoyi da rayuka da amfanin noma da kayan abinci, Allah Ubangiji ya mayar musu, Allah kuma ya tsagaita mana wannan musiba da bala'i, Allah kuma ya sa gwamnatocin kasashenmu su ɗau izina game da yadda ya kamata a mu'amalanci waɗannan halaye, domin wannan yanayin na mamakon ruwan sama tun kafin a fara ruwan nan akwai hasashe na ilimi na meteorology cewa za a yi haka, wanda kuma shi ruwan sama arziki ne, wannan zalla mina sama'i ma'a mubaraka arziki ne wanda inda an iya managing ɗinsa to da ya amfani mutane, amma rashin iya manajin ɗinsa kaga shi sa sai zama musiba, Allah shi kyauta. Wannan ma riwaya ce da Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Al-Musaddarat ɗinsa kuma da isnadi akan sharɗin Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Malam ya sake cewa wani Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr da ma yana daga cikin hadisan da suke saban da suke da ilimi mai zurfi akan waɗannan fitintunu, shi da Abu Huraira, zaka ga hadisan suna da yawa a wannan babu. Qala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الآيات خزرات منظومات في سلك سوء على منتاش القيامة سنة الآيات يكتب خزرات خرزات yes. شكرا خرزات الخرزة شنة بيت اعين تربي كو اعين ابو مويا اعين روبوبن نم مسروبا مسراني da ake zira su da allura da dare su ba da abun hannu ko abun wuya ko murjani ko makamantarsu ko carbi da ake ja su ne kharaza guda daya da yawansu kuma kharazat, yace manzumatu wanda aka tsara su aka zuba su fi silkin akan wani zare kwaya daya fa inin qata fa in yuqti yuqti silku, idan aka tsinka wannan zaren tatba'u ba'daha ba'dan to haka ba shi ta zuba daya bayan daya da ka tsinka zaran charbi ko zaran abun wuya ko zaran murjani babu wata kwaya da ta sauri cikin ayin duka faduwa za su ko wannan abun bayan wani to haka da zaran alamun tashin alkiyama sun fara bayyana musamman manyan nan babu wani kuma sauran kwanciya hankali yau za a ga wannan gobe a ga wancan yau za a ga wannan gobe a ga wancan shikenan har kiyamar ta tsaya Allah ka sa mu cika da imani wannan riwaya malamai sun sabani game da ingancin ta zamu ga shi malam anan Salih Ash-Shami Allah ya saka mishi alkhairi yayi mata tambari da cewa isnaduhu dhaif isnadin wannan riwaya dhaifi saboda mene saboda ga kuma isnadin akwai wani mutum mai suna Khalid ibn al-Huwairith Khalid ibn al-Huwairith shine malamin da ake tababa daga game da karba hadisi sa a wannan riwaya al-Imam Abu Abd Ibn Hibban al-Busti Ibn Hibban al-Busti al-Safin sa al-Thiqat ya kawo shi ya ambace shi amma kamar yadda muka sha fada a karatuttuka malamai suna dardar da amincewa da mutanen da Ibn Hibban ya kadaitu da amincewa da shi musamman idan aka bincika aka ga cewa shi kanshi Ibn Hibban magana da tayi da yayi akan su baya nuna cewa ya san su kyakkyawan sani kamar yadda Abdurrahman al-Muallimi ya ambace haka a cikin littafin shi at-Tankil yama fi ta'lim al-Kawthari min al-Abatil kamar yadda kuma Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya ambace haka a cikin muqaddimat Tamamul Minna da haka zaka ga manyan malaman nan guda biyu al-Imam al-Dhahabi Abu Abdullah da al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhima wa ala al-jami' za ga shi al-Imam al-Dhahabi a cikin al-Kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fil kutub al-sitta inda kaji ya ce wani dan wani dan wani sai kaji ya ce wasiqa an amince da shi ya kawo kalman bilbinai alal majhul yana ishara ne akan cewa Ibn Hibban ne kadai ya kadaitu da amincewa da wannan mai riwaya kuma ka koma sunan wannan mai riwayan a cikin al-Kashif za ka ga haka al-Imam al-Dhahabi ya kawo shi dayan kuma Ibn Hajar a cikin taqribut tahrib shi kuma sai kaji ya ce in kaji ya ce wani wani dan wani dan wani sai kaji ya ce maqbulun ana karbar riwayarsa to dama can a cikin muqaddima ya ce in nace maqbulun ina nufin indal mutaba'a to in Allah ya sura baka bi sawun wannan da ya ce maqbul a cikin littafin Ibn Hibban wato al-Thiqat sai ga irin wancan ne da Ibn Hibban ya amince da shi amma Allah liba amincewa ba ta da wani dalili na azu a gani to wannan mutumin irin su ne zaka ga Ibn Hajar ya ce masturi mastur ne zaka ga al-Imam Dhahabi shi kuma ya ce wasiqa to da nan ne sai aka raunata wannan isnadin shi ko Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi silsilatul ahadith as-sahiha a lamba hadisi na 1762 sai ya tafi zuwa ga inganta wannan riwaya saboda yawan shawahidi da ke goyen bayan ta ya kawo mata shahidi daga Anas dan Malik Allah ubangiji ya kara masa yadda wallahu a'lam malam yace wa anhu daga dai Abdullahi dan Amr dan As kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasalam yana cewa la taqumu sa'atu hatta tatasafadu fit tariqi tasafudal hamir Nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taqumu sa'a al-kiyama ba za ta tsaya ba hatta tatasafadu har sai kun zo wato ku wannan al'umma tawa kuna at-tasafud shine wato abin nan din alaƙar jinsi sai kun dinga saduwa da junanku fil tariqi akan hanya tasafudal hamir irin yanda jakuna suke qultu inna dhaka lakainun Abdullahi dan Amr dan Asy ce ya manzo Allah yanzu za a kai ga irin wannan lalacewa a cikin al'umma dan adam a kai ga lalacewa dan adam yana saduwa da jinsin sa akan hanya irin yanda jakuna suke yi Nabi ya ce na'am kware kuwa la yakunanna wallahi sai an kai ga haka lalacewa al'umma dan adam za ta kai ga haka to wannan abun kuma yanzu gashi yana faruwa jama'a al-amakinul amma wuraren bukukuwa, wuraren hotel-hotel, wuraren da ake cewa wuraren shakatawa a beaches ko a bakin a wajen wani kogi ko wani gidan wasa, gidan gala ko wani night club, duk waɗannan abubuwan ana ganin su. Tun ana ganin su a nesa, sai dai a gani a fira-finai na kafirai, wanda an gan su kafirai ne suna yin wannan, ba a mamaki, tun da ma su kafirai ne, mutanen da ma ba su yarda da Allah ba, min babu aula su yi zunubi ai. To haka kai ga musulmai ma suna yi. Yanzu a ƙasashen musulmai, musamman wanda suka anshi tarbiyya da tunani irin na Turawa kai tsaye, irin ƙasar Dubai, irin ƙasashen can Asiya mai nisa, ƙasashen India, wasu yanki a Malaysia, wasu yanki a nan ƙasashen Afrika, nan Najeriya ko a kudancin Najeriya, kai har arewaci ma, a musamman manyan birane, akwai inda ake da lasisi na yin fasikanci ana yi, kuma mutane suna kallo suna dariya. Wataƙila ana yi ma ana ɗauka a bidiyo. Haka nan gashi nan kana gani a fina-finai. A fina-finai da za a nuna fasikanci kuma a yaɗa shi a duniya. Tun ana yin ma fina-finai gama gari, haka kuma ana yin abin da ake cewa blue films. Ma'anan blue shine wato abu gayi nan baro-baro kowa na gani. Kuma da waɗannan fina-finai akwai ma wato abe za a ci ne akan su, akwai doka akan su. Amma yanzu ba su da wata doka. Kowa da waya shirin iya shiga inda ya ga dama ya kalle su ko ya download din su. Allah Ubangiji ya kyauta. To wannan duka yana daga cikin alamun cewa alkiyama ta kusa. A waye gari mutane suna yin saban Allah, musamman sabo da ke da alaka da alfasha ta zina ko ta luwaɗi ko ta maɗugo, suna yin shi a filin Allah ana gani. Sawa'un su yi shi akan titi ko su yi surukodin din shi su yaɗa duniya kowa ya gani. Kuma a dinga helin ɗinsa ana jinjina musu, ana cewa lallai sun kai shekaru. Yanzu wani abu da ake yi da ake cewa Bibi Naija, ibin taɓa kallon shi ba. Ba an ce abin da ake ba kenan. Wani wasa da ake shiga wani gida a tare a yi ta iya shege, yau kaza an ce an fidda wani, gobe an ce an fidda wani, wanda ya fi kowa iya shegantaka shi zai zama ya sauri shi kadai, sai a ce ya ci wannan gasa. Irin abin da ake a gasar sarauniya kyau. Waɗannan mata sai sun shiga iri daban-daban na fasikanci, kowa ya gan su. Ana musu tafi, ana musu abin da ana manna musu kuɗi. To ga su nan irin waɗannan barna iri daban-daban, ga tunan dukansu alamu ne tashin alkiyama, cewa alkiyama ta kusa. Allah Ubangiji ya tsare mu. Wa an Kharija ibn Salt al-Burjani. Wannan Kharija ibn Salt al-Burjani tabi'i ne cikin tabi'ai, ko kuma a ce muhaddirani, domin ya riski zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da idraki amma bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hibban ya ambace shi a cikin Athiqat. Qala yake cewa dakhaltu ma Abdullah al-Masjida. Wata rana mun shiga masallaci tare da Abdullah dan Mas'udin. Fa idha al-qaum ruku'un, sai muka tara amma fara sallah an yi ruku. A wata riwaya cikin sunan Abi Dauda yace daga can bayan sahu ma muka yi kabbara, muka yi ruku, muka tafi a ruku, an ce irin yadda kake kai musul din raka din. Yace fa marra rajulun fa sallama alayhi. Sai wani mutum ya shigo daga kofa ta dama, misali ta masallaci, kawai ya fita ta kofa ta hagu. Da zai wuce kuma sai ya ga malam Abdullahi dan Mas'ud, babban malami ne, ya san shi, sai ya mai assalamu alaikum akramakallah, kuma yana cikin sallah. Yace fa qala Abdullahi, da aka idar da sallah, sai Abdullahi yake cewa sadaqallahu wa rasulu, Allah yayi gaskiya, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. A wata riwaya cikakkiya iya abin da ya faɗa kenan, sai ya shiga gida. Sai dalibai suka fara cewa ko me kuke fahimta da maganar da malam yayi, sai aka ce ba a fahimci abin da yayi ba, saboda kwakudu ba da neman bayani irin ɗaliban. Sai aka nada wani aka ce idan malam ya fito ka tambaye shi me yake nufi da wannan magana da muka ji ya faɗa. Dole ya faɗi ta ne don ishara zuwa ga wani karatu. To da ya fito sai aka tambaye shi, fa qala, sai ya ce innahu kana yaqulu, ai shi ma'aikin Allah ya kasance ne yana cewa la taqumu sa'atu hatta yuttakhadha masajidu turqa, alqiyama ba za ta wuce, ba za ta tashi ba har sai tuttakhadha, sai an maida masallaci a turqa, sun zama hanya, masallaci ya zama pathway, hanyar wucewa mutane. Kuma wannan abin jama'a bana ji a cikin wani abin da bai taba ganin shi ba. A waye gari masallaci ko harabarsa ko cikin masallacin wani kawai yana ganin tun daga hanyar layin su ko hanyar gidansu, bari ya bi shortcut kawai ya ra'a ta cikin masallacin nan. wato ya shiga ba da niyyar sallah ba ba da niyyar itikafi ba ba da niyyar zo na ya juwa azi ba ba zai tsaya cikin yatin masjidi ba duk abin da ake cin moriya na masallaci to shi ba wannan ya kai shi ba kawai zai wuce ne wucewa ko ana karatu ko ana sallah ba damuwar sa bane ko ya ce bari ya tsuguna ya karanta alqur'ani ko ya tasbihi ko ya raka'a biyu na tahiyatul masjidi duk wannan ba damuwar shi bane ya waraka ga duk wannan ainihin wato abinda ake nema a masallaci wato mutum ya shiga wata kofa ya fita ta wata ba tare da ya ambaci Allah ko wani abu ba wa hatta yusallimu ar-rajulu 'ala ar-rajuli bil ma'rifati a wayi gari kuma mutum zai wani sallama ne kawai dan ya san shi yanzu shi gashi ya wuce ya ga mutane da yawa a masallacin amma sai da rabu wanda ya sani kawai shi kadai masallama karwakallahu assalamu alaikum ai ka gani da haka mutane suke ko kuma ko an maka ma kai ma an baka san mutum ba sai kai amsawa sai ya wuce da kai yake ne da wani zai sallama yanzu kuna tsaye haka sai a kalle shi kawai in ya wuce sannan a fara tsalin waye sani a wajen wanda ya mai sallama wannan ma alama ta shari kiyama ce jama'a assalamu alal ma'rifa wa hatta tattajira al mar'atu wa zawjaha har sai an waye gari ma mace da mijinta su hada jari suna kasuwanci mace ta dinga jire mijinta shagonsa mace ta dinga taya mijinta kasuwa da harkokin kasuwanci da ita take kula da kaji ita take kula da fiyowata da ake kawo wajen shi ana ajewa ko ta taya shi lissafi in dare yi ko tare ma za su tafi kasar Dubai ko Kano ko siyayya da sauransu duk wannan abubuwa ne da muna ganin su karara wa hatta taghluwal khailu wan nisaw annabi yace kuma sai an wayi gari da wakai za su yi matsananciyar tsada haka nan aure shi ma zai yi matsananciyar tsada yanzu akwai doki jama'a nan miliyan 50 fa dan nan miliyan 5 miliyan 3 miliyan 2 da rabi wannan shine irin gamagarin dawakin da kake gani ana hawa da su ba duk wanda ka ganshi koshashe in ka taba kudin shi wallahi zai kai maka miliyan kaza miliyan 2 miliyan 3 kuma ko da yanka shi za a auna naman na a kilo ba zai kai daraja haka amma kawai an ce asil ne yana da dangantaka mai daraja ne ko an ce dan Argentina ne shi ko dan Yemen ne shi ko dan kaza ne zuwa ake a so su fada kasar waje ba a kashe miliyoyin kudade to doki yana da tsada da daraja alamar tashin alkiyama ce gashi ma a wasu madabu ba koci ba ai wanne sau da aure ba ga bane tsare da aure ta yanzu da ma ai ba abin wani sharhi bane ko duk yanzu duk wanda yake gashi mutane san su yi aure da gwagware da masu neman ƙari amma tsadar aure ta hana mun ji kuma shi kuma aka san aure shi kuma zana ta yi arha sosai aure yanzu ya fi ƙarfin talaka jama'a saboda duk wanda zai aure yanzu talaka shi ne wanda zai kashe naira miliyan 2 a kudin Najeriya ko sai fa miliyan 2 da rabi a kudin Niger wannan fa namu mai arha kenan arha kamar kwashi ka tafi kamar gumama yanzu a kasar Makka ko kuma ka ce ma kasashen Larabawa fil jumla idan kai tsare da aure take sai ka rike baki jama'a mutumin da zai auren fari yanzu a garin Makka ko Madina ko Taifa ko Qassim a garin Saudi Arabia in aka canza maka kuɗin da zai kashe zuwa kuɗin Najeriya mafi karanci shine naira miliyan 50 don ba irin nan bane a ce ka hada kwati 800,000 ka biya sadaki 150,000 ka kama gidan haya 300,000 ka ware 150,000 kai walima ka sallami ƴan mata ka sallami masu fentin gida da sauransu ko sai ka ji ƴan miliyan 2 ta tafi ka dai tsira da sauran ka a yanzu ka gyagije ko to su can na farko tukuna sai ka sai shakka flat sai ka je ka sai flat na gida irin za a je a duba irin gidaje da ake yin su di attached flats haka an yi sababbin gine-gine to ba haya ake ba sai dai ka siya ka sai mata shakka mai kyau wanda shakkan nan a kudin Najeriya halata kai miliyan 15 iyayen ta sai sun zo sun gani sun tabbatar wannan shakka ta musu kuma har yanzu baka ga maganta ba baka taba ta ire ta ba ka dai san cewa a gidan wani kawai akwai ya ko ganda za ka yi mata gari ɗaya za ka yi mata na haɗiyar miyau ka zo ka zauna a falon gidan ta zo ga baban ga ta ga ka a ce kawai ta kawo maka ruwa ko dabino ko wannan gahawar da suke sha kawai ta juya ta tafi shikenan ganda za ka yi mata ba ba wani gaisawa ba taɗi babu chat irin namun nan a ce ka gama ma sanin ta kun saba wani ma sai yayi lamam da ita to daga wannan kasa da ya gani da kai mata za ka je ka fara wannan siyayya sannan a ce albashi sisin gwal ne ba naira bace bariyal ba sisin gwal ala a ce ka kawo dozin biyun nan hala ya kai gram din gwal 30 ko 25 in ka juya kudin Najeriya sai ka ji kamar miliyan 15 ko 20 sannan da tashi zuwa akwatin na irin trolley da ake ja yanzu a tafi airport shi kai da ta gudu shi kayan jikinta kawai kuma sai ka sai mota wanda ta dinga shiga kuma mota a can motoci ne farare sababbi Toyota kira 2013 2015 2017 2020 ga sanan da gansa a warehouse an jira su a cikin gila sai a cikin container na gila sai can zaka je ka siya wata kila ta kai kudin Najeriya miliyan 8 miliyan 12 miliyan 20 gurgurdan karfin arzikin ka sai aka kawo maka ita daga ita sai wannan dan trolley din kuma wallahi wata ko shayi ba ta iya dafawa ba a ranar man ta zo fita za ku je matsa am ku je ku siya abinci sannan ka je ka sai mata kayan sawa ka sai mata kayan kwalliya ka sai mata underwear duk abin da za a siya kira ka je ka sai shi a daren nan shine fa kaya aure ka zo ka shigo da daddari da ita sai ka ji kudin ka sun kare ga baki daya da haka yana daga cikin abin da ake fama da shi na kashin larabawa shine al'urusa matsalan mata da suka rasa miji ba dan babu maza ba saboda tsananin tsada aure dan ba kwake da wannan kudin ba kaga wannan alama tashin alkiyama ce to haka mu ma nan locally ka duba ga yadda aure jama'a yake ba mutane wahala da su duk wanda ya aure sai kaga ya jigata yadda ka san wato an sake shi a gidan yara haka zaka ga ya jigata ka mutum aka ce an sa mai ranar da mace to watanni shidan nan kuma kai ko takwas haka zai yi su cikin wahala cikin ya kasa barci ya ta furgita ya ta rab kannuwa abubuwa irin daban-daban saboda tunani wani sai wata su an sai ana sa rasa ciki da ya zai raka don Allah da annaba a daga ba zai iya ba musamman da wannan inflation din saboda mu kaga nan ba kowa ne yake da arzikin da zai aure a ce ya mallaki gida ba kowa bane galibi da gidajen haya muke farawa ba kowa ne yake da abin hawa ba kuma ba kowa ne yake da dangi masu arziki wanda za su yi mishi ba galibin mu talakawa ne wanda yake da dangi kan masu arziki ko yake dan dan masu kudi duk bai san wannan wahalar ba to kuma amma su ne akalliya a cikin mu ba za a yi hukunci da su ba wannan tsadar aure din da tsadar dawakai yana da gaskiya alamun tashin alkiyama nabi ce thumma tarkhusu to kai hakuri ana nan za su yi arha duka da aure da mata duka za su yi arha nabi ce fala taglu ila yawmil qiyama idan mata suka saki suka bari suka yi arha to su da dawakai ku ba su saki da mata shi alkiyama sai an dinga sayan inda kasa ana sayan saka handin waya 13 18 17 kawai abunnan kashi ankari wannan shi ma hadisin al-imamu hakim ya rawaito shi da isnadi tabbatacce kamar yadda za a biya fara to a wajen da yake cewa ata tuttakhadhu al-masajid turukan ya zo a cikin wata riwaya wadda yake cewa bayan wannan gaba sai annabi ya ce wa yadhharu mautul fujaa kuma mutuwar fujaa za ta bayyana cikin mutane sai annabi yake cewa fa yasqutu al-insanu wa huwa qa'imun yukallimu sahibahu aw yata'aqa masaliha sai mutum kawai a ga ya fadi ya mutu suna cikin fira da abokin shi ko yana cikin yin wani abu da zai amfane shi yana karatu wannan hudubar juma'a wannan zauna a sahu wani yayi sujuda wani a rufar kaso shi wani ya gama alula wani a ɗakin shi ya gama cin abinci wani suna fira da matarsa wani yana jima'i babu duk waɗannan an gansu wani ana sallar juma'a a nan a biyu shekara biyu baya wani professor mai sunan shi na sidibu haka muna sallar juma'a aka ji wahaya ne aka ce ai ya faɗi ne kuma mutuwa shi kenan wani yana tukin mota akwai wani abokinmu a nan Zaria da ya rasu yana fice mota a hanyar Bauchi ba accident ba kawai yana cikin mutuwa yana cikin tafiya kawai Allah ya zare ran to sai da Allah ya zare ran ne sannan motar ta je ta bugi wani waje ta tsaya matar shi da suke tare a cikin motar ita take ba da labarin cewa ba fa hadari suka yi hadari da aka sani ba mutuwa yayi domin daga inda ya mutunta ta jijjiga shi suka shiga cikin gona suna shiga cikin gargada har sannan motar ta bugi bishiya ta tsaya ita ta ba da labari da za a ce ne hala kawai hadarin ne ya kashe shi to da san kuma kowa ya sai da wannan labarin kullun irin wannan tana faruwa Allah shi kyauta a wata riwaya kuma yake cewa wa hatta a ciki anan kuma annabi yake cewa wa hatta يبعث الغلام الشيخ الشيخ بريدا بين الأفقين daga sai mun tashi alkiyama ko a waye gari karamin yaro ya dauki tsoho aiki aikin nan na dan aike shine albarit errand boy kuma ya aike shi wuri mai nisa sai ga wani babban attajiri matashi ne dan shekara 40 direban motocin shi kuma duka tsofaffi ko wani babban mutum yana da company ma sai shi wani tsoho ne da ya ritaya zai aike shi Kano ya aike shi Sokoto ya aike shi Ilori shine direban sa ko office dinka dan kwangila ko director ko principal ko wani babban ma'aikacin soja ko farar hula sai ga wanda ke mushi wankin mota ko wanda yake aikin shi a gida shi da kashi mace yake shi ce mushi yake yi baba ma san da kama dole baba kake ce mushi shi ma alamar tashi alkiyama yara na aikin tsofaffi kuma tsofaffin suna zuwa cikin farin ciki da murna sun haƙura da wannan mazalla din alamar tashi alkiyama ne jama'a dina cikin hadisai wajen da ya ambaci batun fushu wato hatta ta tajiral mar'atu wa zawjaha ya zo a cikin wasu riwayoyi dake wajen al-Imam Ahmad ibn Hanbal cewa wa fushu wa tijarati da yaduwar kasuwanci ne tukunna yace hatta tu ilal mar'atu zawjaha har mace ta dinga taimakon mijinta akan kasuwanci har kuma a danga ke danga shi mata albarka yana ganin cewa mace ce ta gari na da dukkan mun muna yi wannan da matan mu su ko duk wani harka da kake mata kana taya ka idan kai malamin makaranta ne tana taya ka maki tana taya ka abin nan shigarwa a school in ka je ka an so jarabawa waye ko ne ku ko yan bias ko IJMB duk ba mata suke taya mu ba in kana da kayan kasuwanci ko kana kiwon kifi ko kiwon kaji ko kana da wani company wani mama ta shi sakatariya shi wata mama ta shi tace malama ko headmistress a makarantar da ya bude private school wani a asibitin shi matar shi tace babban nurse duk wannan tana yana cikin tana taya shi kasuwanci wato tare kuke neman kuɗi wurjan jam a cikin wata riwaya har ila cikin Imam Ahmad ibn Hanbal annabi yake cewa fushuwan kalam da yawan rubuce rubuce a littattafai a Facebook a Twitter a wane ne yawan rubutu kowa na da alƙalami kowa marubuci wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuka jama'a wajen bayanin alamun tashi alkiyama sai ne baka san su ba amma zaka gansu ga sun cika duniya wannan yawan cece ku ce da ake yi kowa ya dinga rubutu da abin da ake ce ma trending ko ya goyin viral kowa ne da kuma nan da nan ko ina a ji labarin duk wata mas'ala yana cikin alamun tashi alkiyama shi ba annabi yake cewa wa dhuhuru shahadati zuri wa kitmanu shahadati al-haqqi da kuma yaduwan shaidar zir da kuma koyi shaida ta gaskiya shi ma alama ce tashin alkiyama kirkiri abu ya faru waɗanda suka gani su tashi ba da shaida ko ne su koyi gaskiya ko su ce mu ba mu gani ba ruwan mu ko ayi ayi su faɗi gaskiya su ki kai wasu ma har su rantse akan ƙarya su rantse akan ƙarya su koyi shida ta gaskiya to ina ganin lokaci ya yi nisa kwarai bari mu saurara an sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi akan sabon fasli da yace babu kitali fi'ataini da awahuma wahida wa zuhurud dajjali sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi